sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai tashoshin FM na Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalar da kuma Niya kana masu na'urar computer su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Sare assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku yau Lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daunar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu kanun labarai.
To Ladan, ana can ana jana'izar tsohon shugaban ƙasar Cuba wanda ya rasu a makon da ya gabata, sannan tsohuwar yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Green Party a zaben Amurka Jill Stein ta ce za ta garzaya zuwa kotun tarayya bayan ta fuskanci cikas a yankurin da take yi na ganin an sake ƙidayar ƙuri'un jihar Pennsylvania. Hukumomin birnin Oakland a nan Amurka sun ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu a gobarar da ta tashi a wani tsohon gidan adana kayayyaki ya kai mutane 40.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an custom a Jamhuriyar Niger sun ce da sake na shugaban da gwamnatin kasar ta nada musu, ko me yasa?
Wanda bai da shekara 10 a cikin gala na inspector principal na Douane bai da inci ma zange jandu.
To a can Najeriya ko za ku ji gwamnan wata jiha ce ke kare kansa akan yama didin da ake yi cewa ya haififi ta wani bangare a jihar tasa.
Na yi magana ki, to ina so a fito mun da list tun daga gwamna. Kowa a sa zone din shi, a sa mun gwamna, a sa zone din shi, a sa mataimakin gwamna, a sa ma'aikata.
Haka kuma muna dauke da maimaitawan shirin duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da safe yau Lahadi aka fara shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro wanda ya rasu a makon da ya gabata yana mai shekaru 90. An dai fara shirin dafa tokar gawarsa ne a San Diego de Cuba, inda ake yin bikin jana'izar cikin sa wato sirri tare da hana 'yan jarida shiga makabartar. A wani bikin jana'izar da aka yi ranar Asabar, shugaban mai ci Raul Castro ya gaya wa dubun dubatar 'yan ƙasar da suka taru a San Diego de Cuba cewa gwamnati za ta aiwatar da wasiyar da Castro ya bari, inda ya nemi da kada a gina mutum-mutuminsa ko kuma a saka wa wani gini sunansa. Irin koyi da Castro yake so mu yi da shi kenan, in ji shugaba Raul mai shekaru 85 wanda kuma iya jawabinsa sanye da kakin soji. Ya kuma ce Cuba za ta shawo kan duk wani kalubale da hargitsi da barazana da take fuskanta a kokarinta na ƙarfafa tsarin mulkin gurguzu. A ranar Asabar, tokar gawar Fidel Castro ta isa San Diego de Cuba, birnin da ya fara fafutukar juyin juya hali. Tsohuwar yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Green Party a nan Amurka Jill Stein ta ce za ta dangana da kotun tarayya a kokarin da take yi na ganin an sake ƙidaya ƙuri'un jihar Pennsylvania na zaben shugaban ƙasar da aka yi. Stein ta janye yunkurinta na neman a sake ƙidaya ƙuri'un na Pennsylvania ne bayan da wani alƙalin kotun jiha ya ba da umarnin ta biya kuɗin takardun bashi na bond har na dala miliyan 1. Lawyer Stein Jonathan Abadi ya ce sun ɗauki matakin zuwa kotun tarayya ne saboda kotun jihar ba ta da ƙwarewar da za ta saurari buƙatarsu na sake ƙidaya ƙuri'un na jihar ta Pennsylvania. A gobe Litinin ake sa ran Stein za ta garzaya kotun tarayya domin ganin an sake ƙidayar. Baya ga jihar ta Pennsylvania, Jill Stein har ila yau tana nema a sake ƙidaya ƙuri'un jihohin Michigan da Wisconsin. Rahotanni daga Oakland a jihar California da ke nan Amurka sun nuna cewa gidan adana kayayyakin da aka sauya fasalinsa, wanda kuma ya kama da wuta, ya yi sanadin mutuwar mutane 9, ba shi da izinin barin mutane su zauna a cikinsa ko kuma a yi wani taron nishaɗi a ciki. A ranar Asabar, hukumomi suka ce ana tunanin adadin waɗanda suka mutu zai haura zuwa 40 bayan da wuta ta tashi a gidan rawar mai suna The Ghost Ship. Hukumomi sun ce mafi yawan waɗanda ake tunanin lamarin ya rutsa da su matasa ne 'yan shekaru 20 zuwa 30. Ya zuwa yanzu aƙalla mutane 25 ne ba a san inda suke ba a wannan gobara da hukumomin suka kwatanta a matsayin wani babban bala'i. Jami'ar birnin Oakland sun ce zuwa yanzu ba a san yadda wutar ta faro ba a ginin mai matsi kuma mara kayan kashe gobara. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi jami'ai a kasar Indonesia sun ce an tsinci sassan jikin dan Adam da kuma wasu sassan jirgin sama a inda ake tunanin wani jirgin yan sanda ya yi batan dabo. Hukumomin kasar sun ce masu yi wa jirgin hidima biyar ne tare da fasinjoji takwas suka mutu a cikin jirgin mai lamba M28 Skytruck, inji wani jami'in yan sandan kasar.
Bahwa jumlah yang ada di dalam pesawat itu adalah 13. Kemarin ada yang 16, ada yang 15.
Ya ce muna kyautar zaton wannan ne jirgin da ya bata, amma dai ana kan bincike kuma za mu sanar da jama'a da zaran an kammala binciken. A ji asabar jirgin ya bace yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wani yanki da ke lardin Banka Belitung, bayan da ya taso daga lardin Batam da ke kudancin kasar ta Indonesia. Masu aikin ceto sun ce wasu mutanen karkara ne suka gano sassan jikin mutane da kuma bangaren jirgin a wani tsibiri da ke kusa da su. Akalla mutane 32 ne suka mutu a wata fashewa da ta auku a wajen haƙar ma'adini a yankin Mongolia mai cin gashin kansa da ke arewacin China. Kamfanin jilancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa haɗarin ya faru ne a jiya Asabar a kamfanin haƙar ma'adini na Boma a birnin Shifen. An dai gano cewa wata tukunyar gas ce ta haddasa fashewar. Kasar China ta jima tana hankoron ganin an kyautata matakan kariya a wuraren haƙar ma'adinai, amma duk da haka kasar ita ce kan gaba a wuraren haƙar ma'adinai da suka fi haɗarin gaske a duniya. Hukumomi a kasar ta China sun ce akalla mutane ƙasa da 1000 ne ke mutuwa a kowace shekara a irin wannan haɗari, amma ƙungiyoyi masu fafutuka sun ce adadin yakan haura haka. A ƙarshe, a yau Lahadi, 'yan ƙasar Italiya suka jefa ƙuri'ar raba gardama wato kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar Koskorima zaben da ake ganin zai kasance zakaran gwajin dafi ga masu adawa da kasancewa ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Tunda misalin ƙarfe 7 na safe agogon yankin aka buɗe rumfunan zaɓe, akalla 'yan ƙasar Italiya miliyan 51 ne aka yi ƙiyasin za su fita zaben. Ana kuma sa ran da safe gobe Litinin za a samu sakamakon wannan zaɓe na raba gardama. Masu kada ƙuri'a za su yi zaɓi ne kan yunkurin Prime Minister ƙasar wato Matteo Renzi, wanda ke son kasancewar ƙasar a ƙungiyar tarayyar Turai, inda ya nemi a ƙara mai ikon da zai ba shi damar ɗaukar matakan ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. Renzi dai ya ce idan har ya faɗi a wannan zaɓe na raba gardama zai yi murabus daga mukaminsa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jamhuriyar Niger, inda jami'an custom na kasar suka ce ba su amince da nadin wani sabon shugaba ba, ko menene dalilin su? Ga su labarin mu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani watan yakan dan karu, kaga yanzu wanga watan abinda aka samu biliyan 2 da ko biliyan 600 ne, wancan watan ya kai kusan biliyan 3. Wace wata na baya biliyan 1 da wani abu. To abin da ya gashi nan dai ne haka, wasa ya tashi wasa ya ƙasa. Kuma mun rage kashe kuɗi na banza a gwamnati, na sa ido sosai da abin da bai zama dole ba, muna son mu rage shi. So muna kula da yanda muke kashe kuɗi, ba kashe kuɗi barkatai ina musabu ya zama. Domin muna da ayyuka a gaban mu da awwa banda makarantu asibiti, bamu asibiti sun dame mu. Muna so mu fara gyaran Suleja General Hospital Kwanto Gora, mai na akwai ana ayyuka. Mun gama na Kutigi, mun gama na Kuta. So haka din muke son mu. So bayan ma ka gyara asibitin sai ka nemi likitoci.
Ranka yade akwai gonaki da suke da muhimmanci wanda suke za su yi tasiri a rayuwar mutanen jihar Niger, duk da yake na gwamnatin tarayya ne. Baka tunanin shiga wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya, irin gonan mako misali?
Yanzu kaga ai kaga yanzu a Swashi akwai masu noman shinkafa a India. Sannan na ba mako ba akwai a wajen Kede, akwai wanda gwamnati tare suka fara aka bar shi. So muna kokarin zamu gansu. Akwai abubuwa jiya da za su taimaka ma amfanin noma da muke so. Ina ma son gashi minista da kaina, saboda mu tattauna kan ya za mu haɗa kai mu a gudunar. Akwai kuma manoma yanzu sun yi noma da yawa, sun fara girbi. Muna so mu ga ya za a taimake su a sai hatsinan daga hannu saboda samun kuɗi. So ina da shiri da tsari da na rubuta da nake son. Lallai in na koma za mu yi shi kan maganan ɓangaren gona sosai a taimaka talakawa da manoma.
To me ake domin rage ma talakar din wannan hali da ake ciki?
To Allah shi ke maganin komai, amma daidai wa gudu zamu yi na ƙoƙarin. Ana yin abinci, wasa haka kamar waccan sallan ta wuce. saboda tsadan kayan abinci buhun shinkafa daga 10,000 ya koma 20,000 cikin tausaya muka nace a siyo hatsi a raba kuɗin biyu mun yi karaman sallah mun yi babban sallah sannan kwanakin baya yi kuma ina tabbatar mutane ja in Allah da indai muna samun kuɗi za mu ci gaba da yawan sai mun taimaka
shin mai girma gwamnati ina batun samun ma matasa aiki ya kwana
muna sa interlocking a cikin mina ba wai dun gari yake ba a'a saboda mun dauki mata yanzu matasa wajen 700 ke aikin nan dan abun da suke samu yahi musu zama haka nan saboda haka kuma za mu ci gaba da kirkiro ayyuka da zai taimaki matasa da mata da sauransu
sanda ka hawo ka kamar ga mulki mutane suna gutsurutsoma akan batutuwa daban-daban na farko an ce kafi fifita mutanen da suka fito daga yankinka sannan aka ce akwai lokacin da ake cewa ma gwamnatin ka na yan uwa da abokan arziki ne bari mu dauki wannan daya bayan daya shin ina gaskiyan wannan ba ko kuma me zaka ce masu wannan
maganar fifita mutanen zuwan su yi ko me muke a Niger dai mu muna zuwa sosai na magana ki to ina so a fito mun da list tun daga gwamna kowa a sa zone din shi insha Allah in muka gama na sa aiko ma da guda ga gani a sa mun gwamna a sa zone din shi a sa mataimakin gwamna a sa ma'aikata a sa commissioner a sa special adviser a sa GM duk dai wannan mukami sai an gama za mu gano gaskiyar magana wannan mai sauki ne maganar fifita ɗan uwa da abokan arziki ni ban gale shi a wannan ba inda ga so magana gaskiya
me yasa kace haka
sannan duk Allah ya baka ko wani mulki ko wani abu baka cewa a mutanen da ka san su tun kai ba komai ba ka kore su kuma duk wanda ya zo ya kawo abu mai muhimmanci na taimako daidai da gado ko na san shi ko ban san shi ba za a yi amma in kaga ba a yi ba to ba mu da kuɗin yi ko ba mu bukatar wannan abu lallan shugaba dai me sirrin
zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya to da fara san za a gafarce mu wannan hirar da muka yi ne da gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello salin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda jami'an custom a kasar suka ce ba su amince da nadin sabon shugaban da shugaban kasar aka taya musu ba ko menene dalilin su ga su lamu ne bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton
taron majalisar ministoci na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Niger ne ya ba da sanarwar naɗa Ahmadu Halidu wanda janar ne na jami'an tsaron jandarma domin ya ja akalar hukumar Duan ko custom ta ƙasa baki ɗaya.
Monsieur Ahmadu Halidu, commissaire général de division et nommé directeur général des douanes au ministère des finances.
Sai dai da alama naɗin na commissaire général de division Ahmadu Halidu bai samu karɓuwa daga jami'an custom ba. Dalili kenan da kungiyar su ta sanar da ta kira taron gangami don bayyana wa duniya matsayinta akai. Kakakin kungiyar ta jami'an Duan Alasan Urabduna ya yi min karin bayani.
Aikin gidan Duan wanda bai da shekara 10 a cikin gala na inspector principal na Duan bai da intimate zantejin Duan. Wannan luwa ne faɗe shi ba mu bane muka karkaro shi ba wannan assembly ne ta yi shi. Abinda kundin ƙasa bai hodi ba ai wani bai kamata ya amince ba shi. Ba ma ta gidan Duan ba. Al'umma ma ta Niger ne ma bai kamata ba ta kai ga wannan lashu yayi wannan aikin nan ko
yaya ne abin yake menene ya faru ya akai
Conseil des ministres Niger aka nada sabon division Duan wani wanda ba duwani bane aka ce mun mu ji labari gendarme ne kuma wannan shi ya kai yau wannan kuka na ma'aikatan gidan Duan
watakila kin yarda ke tsakanin ku da gwamnati shi yasa ta nada wani wanda ba duwani ba
wannan rishi da ne ai shi kiyarra ba a yin ta bisa kan institution gaba daya ba a kiyarra da kowa da kowa cikin institution daya gidan Duan dai ba a rasa cikin iri guda dai wanda za a dan kokari a
tunanin ku anan kusa babu wani laifin da kuka yi
babu abin da ba hodi bisa kan Duani amma ai ba hoto ba hodi gaskiya shi ai dai jin nan ma da aka huda shi ai da ku da shi ba gidan kasuwa kan shi minister aka ji kenan bai laifi ba ko ai wanda aka ce bai aikin kwarai ba ba na dashin minista shugaban kasa yanzu shi da yake shi baban kowa ne da diba wannan haraka ya gyara
tun a washegarin kama aikin sa sabon ministan kudin Niger Masaudu Hasimi a ganawarsa ta farko da makarraban hukumar ta Duan ya gargade su da su dage akan aikin tattara kudaden awan kaya ta yadda gwamnatin Niger za ta samu makudan kudaden shiga domin a cewar sa abubuwan da custom din ke shigarwa a aljihun gwamnati a yanzu ba su kai mizanin kudaden da ya kamata su shigar a zahiri ba. Sannan yayi kashedi ga waɗanda za su yi yunkurin bijirewa wannan umarni nasa cewa su kuka da kansu. Jaridan kasar Niger sun ruwaito cewa matakin nada wani jami'in da ba na duwan ba domin shugabantar wannan hukuma ba zai rasa nasaba ba da salwantar wasu kwantina sama da 400 da aka kama a hannun yan fasa kwabri waɗanda aka yi wantaran su ta wata hanya mai cike da hazo, lamarin da ya sa hukumar yan sandan farin kaya sauraron jami'ai da dama. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla daga jamhuriyar Niger, bari mu nufi Bauchi. Idan dai masu saurare na biye da mu, mun kawo muku rahoton tarwatsa wasu matasa da aka yi da aka ce ana horaswa a jihar domin samu musu aikin yi, kuma aka danganta wannan aiki da jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Bayan an tarwatsa su ne, wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da ke bin diddigin wannan labari ya saki tuntuban jagoran wannan gangamin domin jin inda aka kwana. Ga Abdulwahab din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Biyo bayan tarwatsa, wasu matasa da jami'an tsaro suka yi a satin da ya gabata a Bauchi su fiye da 1,000 da aka tattaro su daga jihohin arewacin Najeriya 19 domin samun horo kan harkokin da ya jibanci sa kayan irin na sarki. Yanzu haka za a ci gaba da gudanar da wannan shiri a birnin Abuja. Shirin wanda ke karkashin samun kulawar Forum for All Patriotic Members of APC, Malam Usman Shaabudas shine coordinator wannan shiri, ya shaida mini cewa yana tare da jami'ar su ta APC ba kamar yadda wasu ke cewa jami'ar APC din ba ta san da shi ba.
Abinda muke ciki ne yanzu su yara samu details na komai da komai.
To yanzu wani shiri kake da shi ma wayannan yara?
Yara yanzu na fara project din rabin da insha Allah zan mai da su na federal ne. Dama an mun magana an ce abu na next step shine ake kai a state am. Ya tafi kafa gabaki da a nan federal zan shirya forum sai dai yaran
Abuja kenan?
Yawwa insha Allah. Kamar yadda muka rubuta muka babba da wayannan masu service chief next step. Haka muka rubuta na service chief na nan federal. Haka shi mun sa office din duka mun rubuta wayannan abubuwa.
Yanzu kaman wani lokaci kenan da a fara?
Insha Allah cikin satin nan zuwa sati na gaba za mu yi process. Idan suka ba mu time na ina na cewa gwayen nan mu kara wayannan yaran.
Yanzu ya dangantakan ka da APC don saboda su suna cewa APC ma na kasa ba su san da kai ba.
Wallahi su zo ina da komai da komai kuma na da tsufa din da muka tutura musu. APC ta kasa ka san da ni a cikin organization guda kusan 200 ni ne number 1. A cikin category ne mu ko shirin ne amma ni ne number 1 da zan ji muka forum for patriotic members. APC kuma ni ne har yanzu ina ta activity. Kuma ba ta ba da APC ba. Ba ta ba ni ba da kuku gwamnati tambaya ba. Kuma a ji a duba takarduna duka ba inda ne request na party da bani wani abu.
Haɗila yau na tuntuɓi ɗaya daga cikin matasan domin jin halin da ake ciki ga abin da yake faɗa.
Sunana Bashir Ibrahim daga Plateau State. To shi founder ya neme mu akan cewa yana son zama da mu a Abuja. Ya gwada mana cewa yanzu tunda yake gaba ɗaya ya fahimci cewa bakin gwamnoni duka a haɗe yake, camp ɗinmu zai koma Abuja. Ya riga da ya gama da su abin nan can coordinators na state wato party abin nan office na federal kan cewa za mu koma Abuja mu ci gaba da kama wuri.
Ya ba ku lokacin da za ku je da rana?
Ya ce mana zai nan da sati ɗaya ko biyu za a neme mu, amma lallai wannan lahadi mai zuwan nan wato ina ga 11 kenan ga wata 12 ya ce za mu je muna da zama da shi da za mu yi mu squad leaders na gaba ɗaya wannan ɗin a Abuja.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To bari mu rufe da batun noma a jihar Kebbi Najeriya. inda aka ce an yi noma sosai amma kuma wasu masu hannu da shuni ana zargin cewa suna bi suna sai amfanin gonar daga hannun manoma. To sai dai shugaban jami'ar APC mai mulki a jihar Attahiru Maciɗo ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma ya ce ga yadda abin yake.
Abin da ke faruwa shine abin da mutane ba su gane ba. Ai ba gwamnatin tarayya ko kuma ba Central Bank ɗaya ce kawai ta bayar da wannan bashin noma ba. Akwai wasu kamfuna da mutane suka bayar da bashi. Alal misali akwai Umza, sannan akwai Labana, ko wannan su ya bada bashin noma. So kaga ai wa'annan idan mutum ya bada kuɗin sa yace ka je kai noma, in ka duk abin da ka samu ka kawo nashi kai ka cire riban ka. Abin ina jin shine mutane suke gani, suna gani kamar cewa a an bi ƙananan manoma da sauran su ana sai abinci, ba haka ne? Ba a hana wasu da su zo daga makwatan ƙasashe har ma gefen Niger su zo su saya, saboda shi manomi ai yayi domin dan lalurun sa na yau da kullu, baya ya ɗebe wanda zai ci a gidansa, sauran su ne zai yi lalurar yau da kullu, auren ƴaƴansa, makaranta da sauransu. Kaga ai ba za a hana wannan ba.
To wani abu bacin shinkafa na san jihar Kebbi, musamman garin Aliru.
Gari ne na san ya shahara a wurin noma albasa.
Shin ina wannan noma albasa ya kwana? Shin wannan an aje shi gehe ne, kowa ya raja ya koma noman shinkafa, koko duka biyu aka yi?
A'a, noma albasa sai abin da ya karu. Bayan haka su mutanen Aliru sun gano cewa duk inda aka yi albasa, idan aka zo aka sanya masara, to masaran ta fi bunƙasa. Don haka yanzu duk wanda ke noma albasa shi ma ya haɗa da masara, don haka noma masara ma ya bunƙasa a jihar Kebbi.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 22. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan batutuwa da dama, ciki har da wata mummunar wutar daji da ta tashi a can jihar Tennessee da ke kudancin Amurka, inda zuwa ya lokacin hada wannan rahoto adadin mutanen da suka mutu kai 11. Za kuma mu yi dubi kan yadda shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gana da tsohon ɗan takarar jam'iyyar su Mitt Romney a wani mataki na nada wanda zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Za ku jima wasu batutuwa, amma da farko bari mu fara da batun wutar dajin da ta tashi a jihar Tennessee. Ita dai wannan wutar daji ta taso ne daga yankin Gatlinburg a jihar ta Tennessee mai dauke da tsaunukan da ake kira Great Smoky Mountains, ta kuma yi saurin bazuwa zuwa wasu sassan yankin. Wutar ta yi ta ruruwa ne sanadiyar yanayi na iska da aka ta fuskanta, ko da yake an yi ruwan sama ranar Larabar da ta gabata, amma a cewar hukumomi hakan bai sauya komai ba. Akalla mutane sama da 2,000 wutar ta tilastawa kucewa daga gidajensu, kana wasu 12,000 na zaune babu wutar lantarki, a cewar wani jami'i yankin na Gatlinburg.
We had over 2,000 people checked into our Red Cross.
Sama da mutane 2,000 ne suke zaune a sansanin da hukumar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta kafa. Wurin zai ci gaba da zama a buɗe domin ci gaba da bada magunguna da abinci da abin da ba a rasa ba.
Ya kuma ƙara da cewa akwai waɗanda suka jikkata baya ga waɗanda suka mutu.
At this time I can report that during this firestorm event,
a daidai wannan lokaci mun kai mutane akalla 12 zuwa asibitin yankin Gatlinburg, waɗanda raunukan da suka ji ba za su saka rayuwarsu cikin haɗari ba.
Kamar dai yadda hukumomin wannan yanki na Gatlinburg suka bayyana, rabon da a ga mummunar wutar daji irin wannan tun shekaru kusan 100 da suka gabata, gidaje da dama ne dai suka salwanta, ciki har da magajin garin. To shin ina kwana ne dangane da gwamnatin Donald Trump mai jiran gado?
Mun tattaunawa mai ma'ana kan batutuwan da suka shafi duniya. Wannan tattaunawa da muka yi da shi ta kasance mai haske kuma mai daɗi. Kuma na ji daɗinsu sosai. Kuma dukkanin abubuwan suna ƙara min ƙwarin gwiwar cewa Trump shine mutumin da zai gina mana makoma mai kyau.
tsohon gwamnan jihar Massachusetts kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Mitt Romney kenan yake ganawa da manema labarai jim kadan bayan wata liyafa da yi da Donald Trump. Wannan dai shine zamanin biyu da manyan ƴan siyasan suka yi. Shi dai Mitt Romney ya kasance mutum da ake takaddama a kansa dangane da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka da ake so a bashi. Lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ta Trump mai jiran gado. Wasu dai na cewa bai kamata a baiwa Romney mukami ba, lura da cewa ya cicciki Trump a lokacin yakin neman zaɓe, inda ya kira shi da sunan ɗan damfara, inda har tsohuwar shugaban yakin neman zaɓen Trump Kellyanne Conway ta furta wasu kalamai akan Romney da rahotanni suka nuna cewa shi Trump ɗin bai ji daɗi ba. Sai dai wasu na ganin shi ne ya fi dacewa da wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka idan aka yi la'akari da shekarunsa da iliminsa na siyasa. Baya ga Romney, akwai sauran waɗanda ake duba yiwuwar basu wannan mukami, sun kuma haɗa da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da Sanata Bob Corker na jihar Tennessee da kuma David Petraeus mai ritaya. Wasu masu lura da al'amura dai suna ganin ƙarshenta Romney za a baiwa wannan mukami, amma kamar yadda 'yan magana kan ce, ba a sanin macituwo sai miya ta ƙare. To, yayin da wasu ke ganin shugaba mai jiran gado Donald Trump ya fara sauya wasu alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe, a ɓangare guda wasu sun fara yaba mai saboda shawo kan kamfanin kariya mai haɗa na'urar sanya ɗaki ko kuma AC da ya yi na sauya shawarar da kamfanin ya ɗauka na komawa ƙasar Mexico daga jihar Indiana da ke nan Amurka. Bayanai sun nuna cewa ƙalla guraben ayyuka kusan 1,000 wannan yunkuri na Trump ya ceto. Anthony Sacramucci, mamba ne a kwamitin shirya karɓar mulki a ɓangaren Trump.
If you keep 1,000 jobs for the carrier corporation,
idan ka ceto guraben ayyuka 1,000 na kamfanin kariya ka kuma bar sa Indiana, za a iya cewa an samu ƙari. Aƙalla dai ba za a ce an samu nakasa a kuɗaɗen haraji ba. Saboda haka, dabara ita ce a yi amfani da tsarin karɓar haraji domin samar da matsakaitan guraben ayyuka a kuma samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga mutane masu matsakaicin ƙarfi.
To, ga abin da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani ke cewa.
Yana da ƙwarewar da ya samu daga harkar kasuwancinsa, zama kawai yayi da 'yan kasuwa kamar sa suka cimma wata matsaya. Ya san abin da zai ce da abin da zai faɗa domin aiwatar da haka.
A dai ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da gwamnatin Donald Trump, wanda zai zama shine shugaban Amurka na 45. Masu sauraro, baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka na wannan karo ya ƙunsa kenan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, Madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Da safiyar yau Lahadi aka fara shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro, wanda ya rasu a makon da ya gabata yana mai shekaru 90. An dai fara shirin rufe tokar gawarsa ne a Santiago de Cuba, inda ake yin bikin jana'izar shi cikin sirri tare da hana 'yan jarida shiga makabartar. A wani bikin jana'izar da aka yi a ranar Asabar, shugaba mai ci Raul Castro ya gaya wa dubbin dubatar 'yan ƙasar da suka taru a Santiago de Cuba cewa gwamnati za ta aiwatar da wasiyar da Castro ya bari, inda ya nemi da kada a gina mutum-mutumin sa ko kuma a sakawa wani gini wato sunansa. Tsohuwar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Green Party a nan Amurka, Jill Stein, ta ce za ta dangana da kotun tarayya a ƙoƙarin da take yi na ganin an sake ƙidaya ƙuri'un jihar Pennsylvania na zaben shugaban ƙasar da aka yi. Stein ta janye yunkurinta na neman a sake ƙidaya ƙuri'un na Pennsylvania ne bayan da wani alƙalin kotun jiha ya ba da umarnin ta biya kuɗin takardun bashi na bond har na $1 million. Rautanni daga Oakland a jihar California da ke nan Amurka sun nuna cewa gidan adana kayayyaki da aka sauya fasalinsa, wanda kuma ya kama da wuta, ya sanadin mutuwar mutane 9 ba shi da izinin barin mutane su zauna a cikinsa ko kuma a yi wani taron nishaɗi. A ranar Asabar kuma mai suka ce ana tunanin adadin waɗanda suka mutu zai haura zuwa 40 bayan da wuta ta tashi a gidan rawar mai suna The Ghost Ship.
To, madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, da yake bamu da shirin yamma, sai gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa, da Chubahiro Jodone wanda ya ba da umarni da injiniyan Santos, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima ku.